Manuni ya. Yunkurin yage jiki daga jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Adamawa zuwa jam'iyyar adawa ta APC a wasar dokokin da wani dan sayayi a jihar Adamawa ya jefa majalisar da kuma magoya bayan cikin zaman juyayi.
Ba kuma da ni dole ne kaushe. At least ku jira ban ka ne. In ba ku da kai za ka ji gidan makwabcinka.
Kada ki nan gaba sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa.
Kamar da maganar labta kuɗi akan farashin siyan takardar da'awar taka takarar jam'iyyar APC kuwa shugaban jam'iyyar ne yace wannan magani ne na masu shirin sheka mata kaikayi
kudin shiga wannan zaben yau sashe kasa da yawa su yan hamayya din shuka mana shedan taka saboda kai dan akwai sheitani zai biya wani zai kawo fitina cikin jami'a ba biya miliyan 100 zai biya muka
sai kuma duk da haka wani shehun malamin jami'a ya ce koda akwai bukatar kudi cikin jami'a to kuma ya kamata a ce an yi abin da tsarin tausayi
gaskiya komai da komai so in dai an ci gaba da tsula kudi irin wannan zai zama ciwon kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kudin fa zai kokari ko kudi da dawo riba kuma ta shiga ciki
zangar zunguro tsohon shugaban kasa Jonathan ya fito dan taka takarar shugaban kasa ta sa wani mai fashin baki ya bulle yana ga wa duniya cewa da alamu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari Jonathan din yake nema yayyayi
in har dai Buhari ya bada goyon bayan sa akan wannan takara su wa'anda suka fito da makudan kudaden su da shirin su da waye da suke jam'iyyar APC ina ganin sai dai su hakura su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri
game da kalaman babban lauya a tarayyar Najeriya Afe Babalola cewa da wuya a zabe a Najeriya saboda matsalar tsaro saboda haka ya kamata a kafa gwamnatin riko kuwa wani shehun malamin jami'a ne yace shi ma yana da irin wannan ra'ayi
tun shekara daya na fadi akan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe
wadannan fa so mun ta umka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da akowace juma'a kukan yi tsumaye shiri na 63 cikin jerin shiriran manuniyan da ke son ganin an samar da shugabanni marasa kwadayi mai yuwa kokarin kwakwar kwakule kwadayin kuma ya sa masar dokokin jihar Adamawa daukar mataki lokacin da taji an ce wani dan jam'iyyar PDP ya samu sabon sauyi har ma an ji mai magana da yawo majalisar dokokin jihar Adamawa honorable Jafar Kefas na kebe yan jaridun da yake ya kamata su gane abinda masar dokokin jihar Adamawa ta yi shine fahimta irin talauyoyi
yayi decamping ya koma APC daga PDP shi yasa kuka ga a lokacin da ake tada wannan magana a cikin majalisa an kai hotuna speaker ya ga lalle haka ne
a wannan majalisa fa wani dan majalisa shi ma ya canza sheka zuwa wata jinkar da kike a cikin ta
in ka tuna Adam Osomole an sauke shi a lokacin ne dan majalisa Mubi Sau ya canza sheka a lokacin akwai matsala
yi mataki na gaba
mataki na gaba sai ya roki Allah ko ina zai samu tudun dafawa
sai da kuma duk da matakin masar dokokin jihar Adamawa na ayyana kujerar honorable Joseph Ayuba gwada na jam'iyyar PDP da ya koma APC a matsayin kujerar da babu kowa dan majalisan ya ce ya kamata a gaya wa duniya ko da ya rasa kujerar shi baya kallon abin a matsayin tsautsayi
ni dai a sani na tun da aka gare ni 2019 har zuwa yau duk abubuwan da ke na PDP ba yi da ni ko su daya ba ta da ni ba so ni na ci zabe ba kula da ni dole ne kauce at least ku jira ban ka ne in bai kula da kai za ka ji gidan makwabcinka
yanzu wannan kaucewa na kana neman ya bar baya da kura domin ana ganin kaman yana iya raba ka da matsayinka
eh kuma rabo ne yi rabo ne ya karba da bada ma zai mutu yau ai lokacin nan ya kare fa bada ma ba wani mutane ne ka na dangana ga Allah na bar kuma ga Allah
tun bayan sanar da naira miliyan 100 a matsayin kudin da waɗanda za su saka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar APC za su kai wa jam'iyyar wasu ƴan kasa suka fara kallon abin a matsayin bude kofa da shugabannin da ke da tsananin kwadayi sai dai shugaban jam'iyyar sanata Abdullah Adamu ya ce dole ne a ga duniya wannan kudade ba su yawa ba kuma ma jam'iyyar tana nan daram da kau akan wannan farashi don ko babu wanda take shayi
idan mutum da gaske yake ya so ya shiga zaben shugaban Najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su amshi miliyan 100 bai cancance da mai shugaban Najeriya ba shugaban Najeriya ba bin wasa ba ne ba wanda ke so ya shiga zaɓe a masu san jam'iyyar mu abin zai biya kenan abin da na biya na shiga zaɓen shugaban party miliyan 20
mutane da yana cewa hakan zai bunƙasa maganar cin hanci da rashawa
wannan me ya kawo batun shiga zaɓen shugabancin Najeriya me ya haɗa shi da cin zaɓe. In ba ka shiga ka shiga ba dole. Wannan jam'iyyar tamu jam'iyyar ce tana da aƙida. Wani ka fa ka bi jam'iyyar ka bi ƙa'idojinta wani ce ai ai kuɗin shiga wannan zaɓen. Yau sa shi ƙasa da yawa su yan hamayya da su shuka mana shigantaka su biya wa su shiga a jam'iyyar mu kai kai sai a je kotu a ta kai wa na dawa saboda haka idan akwai shaytani zai biya wani zai kawo fitina cikin jam'iyyar mu biya miliyan 100 zai biya mu
sai dai kuma duk da waɗannan hujjoji shugaban sashen karatu mai zurfi na jami'ar jihar Kaduna Farfesa Yusuf Ibrahim Ango ya ce duk da ke dai jam'iyyun na da irin nasu dalilai amma dai wannan tsari na tsumbula kuɗin siyan takardar sha'awar taka takara na iya jefa demokradiyyar Najeriya cikin wani mummunan yanayi.
Su jam'iyyu sun yi wannan ne gaskiya don su rage yawan rububi da ake yi da kuma rigima tsakanin 'yan takara domin wannan shi ma yana cikin matsalar da ake samu idan an bar 'yan takarar su takara da yawa wasunsu suna iya barau da gabaɗaya zaben ma don su ba su samu ba shikenan da a tare a rasa kila dalilin ya sa jam'iyyu suke wannan abin kenan. Dalili na biyu kuma jam'iyyun ba su da wasu hanyoyi fitattu da aka sani na samun kuɗin gudanar da kansu sai suna amfani da lokacin zaɓe shi ne lokacin da za su nemi kuɗi wajen mambobinsu to amma gaskiya ko mun ji ko mun so in dai an ci gaba da tsula kuɗi irin wannan to gaskiya zai zama cewa kamar wani sa hannun jari ne duk wanda ya sa kuɗinsa zai kokari ya fidda kuɗi ya ci riba uwa kuɗi da dawo riba kuma ta shiga ciki ba shakka idan aka duba ta wannan bangaren gaskiya abun ba shi da dadi kwarai da gaske.
Zanga-zangar zunguro tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan dan ya taka takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa ta sa wasu masu fashin baki sun fara kallon ana nema a maida 'yan Najeriya bayi ko dake kuma duk da wannan mafashin baki kan al'amuran da kan kai komo Dr. Faruk BB Faruk ya ce yana ganin akwai alamun cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ma dai Jonathan din yake so a yi.
Na farko sai ka ga wato baya tafi yau dadi kenan kuma har ana tunanin duk yanda abubuwa suka rinka tabarbarewa a lokacin Jonathan ana kokari a gyara basu yi ba har aka ce sai an dauko General Muhammadu Buhari yanzu wato lokacin Jonathan ya fi na Buhari dadi kenan. Na biyu kuma shin mutum ba zai iya yin bada nashi gudunmuwar a Najeriya ya hakura ba to ita takarar Jonathan a gaskiya kishin-kishin inda aka dade ana ji shine General Muhammadu Buhari ne yake da sha'awar wannan takarar ko kuma mutanen da suke da kusanci tare da shi to wannan ma shine abin da zai fi ba wa kowa mamaki a ofisoshin APC ma ake zuwa ana makala postocin Jonathan din to in har dai Buhari ya ba da goyon bayansa akan wannan takara su waɗanda suka fito da makudan kuɗaɗensu da shirinsu da waye da suke jam'iyyar APC ina ganin sai dai su hakura su yi rigima da za su iya yi su tafi su nemo kansu makoma a wani wuri.
A 'yan kwanakin baya maganar matsalar tsaro ta matso marurin magana daga bakin ɗaya daga cikin manyan lauyoyin Najeriya a fe Babalolan da ya lula kuma fa labaru yana gaya wa duniya cewa Najeriya na dab da taka tarkon tsautsayi sai dai duk da irin sukuwar sukar da lauyin ya sha shi ma shehun malami Farfesa Khalifa Ali Dukkwa ya ce na da irin wannan ra'ayi.
Na ba da lokaci akan watan Yuni in ba a samu tsaro ba to da wuya ne a yi zabe. Zaben ba zai yiwu ba ne kwata-kwata ba zai yiwu ba amma kuma da addu'a talaka da sauransu ana iya samun tsaro lafiya garau kuma idan ko an samu zaman lafiya kwata-kwata a ce a samu kayan aiki da raba su da irin sari-sarin nan ma ba zai iya ma lokacin da aka saura ba zai yiwu ba saboda haka abun fa buri ya yi kama da mutum abinda Afe Babalola ya faɗa abinda kuma yi tun shekara ɗaya na faɗi akan cewa ko a samu ingantaccen tsaro kafin watan Yuni ko a manta da maganar zabe.
To daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa lokacin da aka cebe musu fa yana ƙara ƙarewa ne saboda haka babu wani ɗan takara da za a ce ga kujeran nan yayi ta yi domin kowa daga juma nan saura kwanaki 395 ne ga dukkanin masu rike da madafin iko su take damar da za a samu sabon sauyi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladan jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo da ra'ayoyin al'umma daga kowane ɓarayi. Ni Isa Lodi Kara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.